mulku sai daular Rumawa da Farisawa ba sai lokacin Umar ibn Khattab, amma a lokacin manzon Allah Rumawa suna nan suna addinin din su, ba shiga daular an kariya su ba, an yi gazo su mu'uta a lokacin manzon Allah, yaki ne a matsayin mabudi, amma ba kare daular ba sai lokacin Umar ibn Khattab, ba kare daular Farisawa ba sai lokacin Umar ibn Khattab. Mutanen Farisa duk wannan ya nuna kwadayin ahlus sunna wal jama'a wajen yaɗa ne, wajen yaɗa da'awa, kuma da haka suka yi imani da jihadi illa iyaka, sun yi imani da jihadi tare da kiyaye dokoki da sharuɗan da ake bukata kafin a yi jihadi. Wannan yana daga cikin tsari na ahlus sunna wal jama'a, wato yaɗa da'awa, son alkhairi ga mutane, wanda ƴan bid'a ba haka suke ba. Ƴan bid'a ba su damu da yaɗa da'awa ba, ƴan bid'a ba su damu da yaɗa musuluncin ba ma karan kansa. Inda a ce yadda sunna ta daɗe a nan ƙasar, haka bid'a ta daɗe, da yanzu a arewa da waya in za a samu ragowar Kirista, amma da bid'a ta yi kaka gida shekara 300 ba ta musuluntar da waɗannan mutanen ba, har sai da sunna ta zo sannan aka fara yin da'awar. Sannan kowa ne wannan abu ne a fili. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ahlus sunna suka yi fice da shi idan an kwatanta shi da sauran tafarkai waɗanda ba su ba. Ya ƴan uwa musulmi, mubayyizat na ahlus sunna wal jama'a suna da faɗin gaske. Mu koma cikin wancan hadisi kamar yadda na faɗa muku. Na ce da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, fa inna kulla bid'atin dalala, kowace bid'a bata ce. Wannan na iya cewa da mai akwai bid'a kyakkyawa, saboda Shehu Usman bin Fudi Allah ya kansa da gafara cikin littafin Ihya Usunna wa Ikmal bil Bid'a ya kawo cewa akwai bid'a mustahsana. Wannan magana ta Shehu Usman dan Fudi ba ita ce faro ba, akwai malamai marubuta da suka riga shi rubutawa. Daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin karkata bid'a zuwa ga hukuncen sa dai a guda biyar, akwai Al-Izz bin Abdussalam da ake kira Sultanul Ulama cikin littafin Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Anam, ya karkata bid'a zuwa ga tashakkashin shari'a guda biyar, cewa hukuncen shari'a akwai wajibi, akwai mustahabbi, akwai haram, akwai makruhi, akwai ja'izi. To sai ce ita ma bid'a haka take, akwai bid'a wajiba, akwai bid'a makruhiya, akwai bid'a mustahabbiya, akwai bid'a muharrama, akwai bid'a ja'iza. Wannan magana duk da wancan malami dan Shafi'iyya ne, kuma tsakanin su da zamanin Shehu Usman akwai rata sosai da sosai, da haka zai wahala wani sai aulinsa ya koya ko a cikin, amma zai iya yiwuwa ya gani cikin littafin sa. Amma abinda aka fi tsammani, Al-Imam Al-Qarafi, ɗaya daga cikin manyan malamai na zamanin Malikiyya, ya ɗauki wancan magana ta Izz bin Abdussalam ya sa a cikin littafin sa, wanda ake tsammanin Shehu Usman shi kuma a cikin littafin Al-Imam Al-Qarafi ya ɗauka tun da shi ɗan Malikiyya ne. To da haka dai silsilar magana ga wanda ya faro ta, amma kafin Izz bin Abdussalam ba a taɓa samun wani wanda yake bid'a kyakkyawa wuce ba. Sannan kuma bayan Izz bin Abdussalam ya faɗi wannan magana, malamai ba su kyale shi ba, sun ce da shi a'a, wannan magana na cewa akwai bid'a mai kyau ba a kan hanya take ba, sun yi masa raddi tun a zamaninsa. Kuma abin sha'awa shi ne, daga cikin malaman da suka yi raddi kan wannan magana na Izz bin Abdussalam, wanda suka nuna kwata-kwata bid'a ba wata bid'a mai kyau, akwai ɗaya daga cikin gaggan malamai a mazhabar Malikiyya, shine Abu Ishaq Shatibi, a cikin lissafinsa Al-I'tisam, wanda shi ya fito fili ya ƙarƙare bance akan cewa babu wata bid'a mai kyau, tunda manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala. Kuma a nan ya kawo wata riwaya ta magana ta Imam Malik ibn Anas, wanda Imam Malik ke cewa man ibtada'a bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسالة يتي دكان وندي كيرو بدعة كما كيرو تقدم ويكي كياواتي تو كمار ياري سيوا منزان الله يايها انتي تند الله ياتي دا منزان الله تم منزان الله ببدوني أبا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيو ناتك الدينكم أغليكم أيو ناتك مكو نعمتا أغليكم na yadda muka da musulunci ya zama addini. Maganar cika addini na nuna kenan wani ba zai kago wani abu daga baya ya kawo ba, ya ce gashi kuma addini ne. Sannan duk abin da aka kago kuma, to kuma ya zama mummuna kenan, ba zai taba zama kyakkyawa ba. Abin da Imam Malik ne ya ce, dai idan ka ce za a kago wani abu bayan wannan ayar kuma ya zama kyakkyawa, to kana nufin manzon Allah ya yi ha'inci ga wani kyakkyawan abu bai faɗa ba har ya bar duniya, sai da ya bar duniya sannan waɗanda suka faɗa wa mutane. Wanda duk wanda ya faɗi wannan ya yi kuskure. Da haka da ya ƴan uwa musulmi, babu wata bid'a da za a ce mata kyakkyawa. abinda zai maka gingirgirci ne a ce sai Usman ibn Fodiyo Allah ya kansa da gafara ya faɗa abu cikin littafin sa wani zai ce ba haka bane ba suka ce ai ba wai ta aka yi mu da muke rayi yanzu da muke raddi ga sai Usman an riga an yi raddi a kansa tun ma kafin shi yanzu dan maganar ake raddi ba a kansa shi karan kansa ba dan wanda ya fara maganar shi ne Izz bin Abdul Salam a cikin littafin qawaid al-ahkam bi masalil anam al-qarafi yazo mai metata to su waɗanda suka yi raddan akan waɗancan suka yi tun kafin ma zuwan sai Usman bin Fodiyo da shekaru kusan 400 ko 500 da suka wuce baya kaga tsohuwar magana kuma raddin akan ta ba tsohon zance ne ba sabon zance bane kuma wanda suka yi raddin cikin manyan malamai na mazhabar malikiya wanda suka yi kokari suka yi wallafa kuma wani abin sha'awa ce ne a cikin malamai na al-mazahib a'immatul mazahib ko kuma al-mazahib al-fiqhiyya zaka iya samun cewa lalle mazhabin Imam Malik na ɗaya daga cikin mazhabojin da aka fi tsananta wa raddi ga 'yan bid'a domin littafin wato Abu Shama ala inkaril bid'a al-ba'is ala inkaril bid'i wal hawadith na Abu Shama na ɗaya daga cikin mashahuran littattafai wajen raddi ga 'yan bid'a haka shi littafin al-i'tisam na Abu Ishaq al-Shatibi na ɗaya daga cikin mashahuran littattafai da ake kafa hujja da su wajen raddi ga 'yan bid'a haka littafin al-muwafaqat da aka yi cikin usulul fiqhi amma akwai waɗansu ka'idoji na raddi akan 'yan bid'a dukkan su waɗannan kaga 'yan malikiya ne don haka wannan yana daga cikin abin da mazhabin Imam Malik ya fice da shi ko malaman mazhabin suka yi fice da shi ba wata bid'a da za ta daga kai ballantana sai sun yi kokarin murƙushe ta ba ta kai labari ba don haka ya kamata mu fahimci wannan a takaice dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala na nuna babu yadda za a samu wata bid'a wadda za a ce mata wai ainihin kyakkyawa ce dukkan bid'a ɓata ce babu wata bid'a da take kyakkyawa ya rage abu ɗaya a wannan ɓangare wani na iya cewa yaya za ka yi da maganar Umar ɗan Khattab da ya ce ni'matul bid'atu hazihi ya zo cikin masallaci shi da waɗansu sahabbai da daddare sai ya ga mutane suna sallar tarawihi ko bayan limami guda ɗaya sai ya ce ni'matul bid'atu hazihi madalla da wannan bid'a to anan shi lafazin albid'a ɗin ya kamata ka tambaya ma'anarsa domin kalma daga cikin kalmomi takan ɗauki ma'ana guda biyu ma'anarta a larabci tsantsa da ma'anarta kuma a shari'a yanzu idan ka ɗauki kalmar as-salatu a tsantsan larabci na nufin addu'a kenan addu'a ita ce sallah tunda Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اذا كا كربا ذكر متاني ذاك ربوا تلكاوا تو كاي مسو ادعاء شي يسا دا يكربا ذكر يالين غدان ابو اوفا يدا هنوتي اللهم صل على ال ابي اوفا يبو ادعاء كاغا الصلاه ا cikin wannan aya da ma'ana addu'a to amma sallah a yare na shari'a a shari'ance a cikin musulunci wata ibada ce wanda take ginuwa akan tsayuwa da karatu da ruku'i da sujada da karatun tahiyya ana buɗe ta da kabbara a ƙare ta da sallama wannan ita ce sallah a yin tsalahin shari'a to kaga nan idan mutum yake nayi sallah zaka fahimci cewa yayi addu'a yake nufi ko kuma yayi sallah wata ibada sananniya da aka sawa suna sallah a shari'a lalle wannan ma'anar ta biyu ita ake nufi to amma ya iya yiwa ya kawo ta kuma yana nufin wata ma'anar ta farko Umar ɗan Khattab lokacin da yake ni'matul bid'atu hazihi baya nufin bid'a bi ma'anaha shar'i yana nufin bid'a bi ma'anaha lughawi ma'ananta ta lugha yake nufi ba ma'ananta ta shari'a ba zaka fahimci wannan idan ka san cewa ya sanya wa tarawihi suna bid'a domin bid'a a harshen shari'a kamar yadda Imam Shafi'i yayi ta'arifin ta a cikin wannan littafi na al-i'tisam yace tariqatun fid din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi ta'ala idan mutum bai tambaye ka me bid'a shari'a sai ka ce tariqatun fid din wata hanya ce a addini a sai idan mutum ya kago wata hanya a rayuwa ba cikin addini ba ta zama bid'a a yi kiranta bid'a a lugance amma ba a shari'ance ba da haka jirgin sama da mota da kwamfuta da kumbo da speaker da amplifier da muke amfani da su da mic microphone da television da radio dukkan su waɗannan bid'a ce duniyawiya ba bid'a diniya ba zargi da yazo kan bid'a zargi da yazo kan bid'a diniya ba bid'a duniyawiya ba bid'a duniyawiya ba a zargi mutum da yita ya kirkiro jirgin sama ya kirkiro injin markade ya kirkiro injin naka ya kirkiro hula ya kirkiro riga wannan bid'a ce duniyawiya ba a zargin mutum da yayi amma bid'a diniya ya kirkiro salati ya kirkiro sallah ya kirkiro azumi ya kirkiro zikiri kirkira wanda ba daga taskar manzon Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta sai ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin wannan ba za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da yace fariqatun fid dini ya faɗi wannan dan ya fitar da me tariqatun fid dunya a tariqatun fid dini wata hanya a addini muhtara'a wanda aka kago bata faru a baya ba yanzu mutun ya fara da san babu ita yanzu mutun ya kago ta to zahir shar'iyya kuma tayi kama da shari'a tayi kama da hanyar shari'a kaga bid'a tayi kama da me shari'a a salati ne Allah kuma yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi zikri ne Allah kuma yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga tayi kama da shari'a amma inda rikicin yake sigar da aka yi salatin da ita ba daga bakin manzon Allah take ba manzan Allah ya koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai wani kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatul tunaddina ko as-salatul nariya kaga duk wadannan ba daga bakin manzan Allah suke ba amma mai zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa shi Sheikh Uthman da yazo a cikin Ihya'u Sunnah wa Kamalul Bid'a sai ce ihdasu amrin fi dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar da wani abu cikin addini wanda yayi kama da addinin amma ba addinin bane yayi kama da addini salatul fatiha yayi kama da addini amma ba addini bane tunda ba daga bakin manzon Allah sai dan dalo ba salatun tunjina da salatun nariya sun yi kama da addini azumin watan rajab na tsofaffi yayi kama da addini amma kuma tunda ba daga manzon Allah yake ba addini bane ba da haka tariqatun fi din mukhtara'a tadahi shar'iyya idan ka tambaye dan bid'a me yasa kake zai ce aljanna yake so sawo zai ce ibada yake lada yake ne ma sai yace yuqsadu bi suruki alaiha almubalaghatu fi ta'abbud lillah wato abinda ake nufi wajen kago wannan hanya kaiwa matuka wajen bautar ubangiji duk mai bid'a zai ce so yake samu lada so yake kai matuka wajen bauta ga ubangiji to anan ba za ka masa inkari ba sai ka cike kyawun niyyarka abin nema ne domin Allah baya karban aiki sai da niyya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma niyya kadai ba ta sa aiki ya zama kyakkyawa sai kuma yan aikin ya zanto manzon Allah ya san da shi dan kai kyakkyawan niyya akan aikin da manzon Allah bai koyar da shi ba wannan kyakkyawan niyya ba ta tsirar da aikin ba ina fata mun fahimta mutum yazo zai salla azhar sai raka'a biyar tambaye shi ce kyakkyawan niyya ne alheri nake so in kara da haka sai na kara raka'a daya kyakkyawan niyya za ta tsira da shi wannan sallar ta zama karbabbiya ya zo azumin watan ramadan sai yayi 32 a tambaye shi me yasa wane kuma yau sallar kana azumi ce wallahi so nake na waye fa na kowa wani yayi 30 ne yana so in yi 31 kyakkyawan niyyan nan sai ta sa aikin ya zama karbabbe ya je dawafi a madarin kewaye 7 sai yayi kewaye 10 ya kara 3 wannan sai sa karbi dawafin sa ya je sa'ayi a madadin yayi guda 7 sai yayi 8 ko 7.5 sai ya karba sallan magriba sai yayi raka'a 3.5 in zai iya yi rabin raka'a ko yayi raka'a 4 kaga dai ba za ta karbu ba ashe kyakkyawan niyya ba ta sa aiki ya karbu sai aiki ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai anan gurin zaka samu da yawa daga cikin mai bid'a yana da kyakkyawan niyya amma inda ya kuskure hanyar yin aikin sai ta kuce kyakkyawan niyya daban hanyar aiwatar da aiki daban idan hanyar aiwatar da aiki ta yi kyau to sai kai kyakkyawan niyya a lokacin in sun haɗu sai aiki ya zama karbabbe amma kana da kyakkyawan niyya hanyar aiwatar da aikin ba ta da kyau dan manzo Allah bai koyar ba aikin ba zai zama kyakkyawa ba a'a kana da kyakkyawan aiki amma niyyar ka ba ta da kyau, kai niyya dan wani Allah ba zai karba ba, ko da aikin irin na manzon Allah din ne, sai abu guda biyu sun haɗu da juna. Dan akan wannan aka gina ma duk ibadar duniya, an gina ta ne kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalmar la ilaha illallah abinda take nufi karka bauta kowa sai Allah, kuma dan shi za ka yi ibadar. Kalmar Muhammadur Rasulullah tana nufin karka yi ibadar sai yadda ya koyar, ko Allah kai wa bauta da abinda manzon Allah bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba. Kuma ko abin manzon Allah zo da shi sai ka bauta wa Allah, amma da niyyar da ka gwama wani tare da Allah, kuma Allah ba zai karba ba. A sai da Allah bai bi, dole mu yadda da su, dole mu karbe su. Dan haka dai ita bid'a tariqatun fid dini, hayya ce a addini, wato ba a cikin rayuwa ba, mukhtara'a. Dan a cikin rayuwa manzon Allah ba ya wa mutane shi gege, abin da ya sani ya faɗa, wanda bai sani bai shiro, amma cikin addini kuma su mutane ba su wa manzon Allah shi gege. Abin da manzon Allah ya faɗa shi za a yi, wanda bai faɗa ba kuma ba za a yi ba. Dan rayuwa tana da faɗi, wani garin daban an kawo naman dabo daga wani gari aka ajiye gamba manzon Allah ya kici. Khalid bin Walid ya ji akwashin gaban shi, ya dan dandana ya ga manzon Allah ya shiru bai ce masa komai, sai ya ci gaba da shi. Aka tambaye manzon Allah me yasa baka ci ba, ce babu shi a garinmu, don haka sai zuciyarsa take kyamarsa, bai taba ganin shi ba, babu shi a garinsu. Lamari ne, amma tunda bai yi inkari ba, ya nuna za a iya mai, za a iya ci. Mutane suna kililin dabino, manzon Allah ce dan me kuke kililin dabino, kuna bata kanku lokaci. Manoma ba kwararru ta fuskar dabino suka ce da manzon Allah yo aiko yana yin amfani, sai ce yana yin amfani, suka ce eh gashi an sa gonar wani yayi, ai mutane suna yi, sai ce ku kuka fi ni sanin yadda kuke harkokin ku na dole ku je ku yi kayan ku. Amma a lamarin addini, ibada, zikiri, salati, azumi, ba wanda sai ce komai sai manzon Allah. Duk wanda ya kirkiro wani abu daban ba wanda manzon Allah zai shi mutu yayi kuskure. Dan haka lokacin da Umar dan Khattab ya ce ni'matul bid'atu hadhihi, shi yana magana akan bid'a a ma'ananta na lugha, ba a ma'ananta na shari'a ba. Yaya bayanin abin, yadda abin yake shine, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, ya tabbata cikin Muslim, a lokacin sa hadisin Ummu Aisha, ya fito bayan sallar Isha'i masallaci, Ummu Aisha ta zo ta shimfiɗa masa tabarma, bayan mutane sun yi Isha'i kowa ya tafi gida, ta shimfiɗa masa tabarma a masallaci cikin azumi ne, sai fito ya sallar tarawih, sai waɗansu mutane suka gaishe, sai suka bi shi suka sallar tare da shi. Washe gari sai suka tsegunta wa mutane, biya fa manzo Allah ya fito ya sallar dare mun mishi a cikin haka ne, sai adadin mutane ya karu. Manzo Allah ya fito ya mutane sun karu sama da naje, bai ce kuma ba sai ya sallar tare da su. Washe gari adadin ya kara karuwa, a dare na hudu sai mutane suka cika suka yi dafifi, hatta ba ka bihimul masjid, har masallaci ya musu kadan, sai manzo Allah ya ki fitowa, har suka yi ta cewa as-sala as-sala, manzo Allah ya ki fitowa. Sai da aka wayi gari da safe, yace na abinda yasa ban fito ba, ina jin tsoron kar in zo in fito mu ci gaba da yin sallar tarawihin nan a wajabta muku ita, in an wajabta muku ko ba za ku iya ba. Tunda manzo Allah ya sallace ta hasso uku tare da jama'a, ya nuna yin sallar tarawihi a cikin jam'i menene, sunna. Amma me yasa manzo Allah yake fitowa a yi tare da shi jin tsoron a wajabta? A yanzu in ni na fito ko sai ka fito, sai ka ce kai kuma kai ma gobe ka fito don kanjin zaran kawai garta, kai kuma ya ba mata wahayi, malaika Jibril bai san hanyar gidanka ba, saboda haka kai meye naka a ciki? Ina jin malaika fito ne da ya san hanyar gidan kowa, amma ba gidanka ba. To kaga anan kai ba za ka ce ba kai ba za ka fito ba. To amma da manzon Allah ya daina fitowa din, sai kuma sahabbai suka ci gaba da yin kayan su a gida, a hankalta ba za su fito kuma su iya nada wani ba, amma sun yadda cewa yinta a cikin jam'i sunna ne. Amma manzon Allah baya son ya fito don kar a wajabta, har ya bar duniya ba a ci gaba da yin sallar tarawihi kuma a cikin jam'i ba. Sannan Abubakar Siddiq ya zo yayi shekara biyu ba a tarawihi cikin jam'i. Lokacin Umar dan Khattab mutane suka zo masallaci, wani lokacin sai ga mutum biyu sun sa mutum ɗaya yayi musulmanci, wata kuma ga mutum biyar sun sa ɗaya yayi musulmanci. Sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce, me zai hana wannan jam'in ɗaya biyu uku da suke sallan nan ta dare a haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya? Sai aka haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Umar dan Khattab ya fito ran gadin dare, sai ya ga suna yin sallah, sai ya kalli sai ce, ni'matul bid'atu hadhihi, madalla da wannan fararren abu. A nan fararren abu wanda ba ya da asali cikin addini, ko wanda yana da asali amma an kwambi ba a yi shi ba yanzu aka zo aka jaddada shi. Wata ma'ana ta farkon ko ta biyu sai ta Umar ɗan Khattabu ke nufi. Ita Umar ɗan Khattabu ke nufi. Dan idan ka ce ba a taɓa yin tarawihi ba wancan hadisin na Bukhari da Muslim zai kare ta ka hadisin Ummu na Aisha. Dan manzon Allah ya yi haddari uku. Ko sau ɗaya manzon Allah ya yi ya ba da shar'anci. Ballantana ya maimaita har sau nawa? Har sau uku. Shar'antuwa ke. To amma ya daina dan kar a wajabta. Daga ba shi habbai ba su sa ba su lura sun fargaba sun ci gaba dai ba kuma su lokacin Umar ɗan Khattabu. Kaga jaddada abin aka yi ba ƙirƙiro shi aka yi a karan fari ba. To sai Umar ɗan Khattabu ya yi amfani da kalmar bid'a bi ma'anaha lughawi la bi ma'anaha shar'i. Ya yi amfani da kalmar lugha a ma'ananta na lugha, kalmar bid'a a ma'ananta na harshe ba a ma'ananta na shari'a ba. Inda manzon Allah ne ya faɗi haka sai a ce to manzon Allah ai yaransa na shari'a ne dan ya zo zan yi ifar. Balli ma unzila ilayka min rabbika yake yi, to kenan bid'a ta zama kaza. Amma tunda ba wanda yake shar'antawa ne yake yi yayi maganar ba, wani ne wanda shi ma bi yake yi shine kuma ɗan Khattab. Kaga maganar sa wato ba za ka ce ya nuna akwai bid'a kyakkyawa ba. Waɗannan su ne manyan makamai na ƴan bid'a na kokarin su ce akwai bid'a kyakkyawa, sai kuma su sake fakewa sai su ce da kai ya haɗa Qur'ani ma ai bid'a ne. Kuma bid'a kyakkyawa haɗa Qur'ani me za ku yi da shi idan kun tofu komai sai lokacin manzo Allah, lokacin manzo Allah ba haɗa Qur'ani ba. A nan sukan ribaci irin waɗannan ababai don saboda sun san mabiyansu ba sa karatu ko in suna yi takaitacce suke yi. Kuma a nan nake so in ce da mu, karatu yana da faɗi, ya kamata idan mutum bai sani ba da ya daina yin gangantu, sukan yi gangantu wajen wannan magana. Idan mutum ya duba littattafai na ulumul Qur'an, mashahuran littattafai irin su al-Burhan fi ulumul Qur'an na Imam Az-Zarkashi, al-Itqan fi ulumul Qur'an na Imam Suyuti da sauran littattafai, sukan ware babi mai zaman kansa babi na jam'ul Qur'an, har hada al-Qur'ani. Sukan yi bayani cewa al-Qur'ani idan aka ce hada al-Qur'ani yana daukan ma'anoni guda uku. Su magabata suna yin maganan biyu, malamai da suka zo a wannan zamani suna kawo magana ta uku doriya akan wancan guda biyun. Hada al-Qur'ani na farko shine hada shi a cikin kirji, hadafi, wanda wannan an riga an hadafi Qur'ani tun lokacin manzo Allah. Lokacin da nazo na karanta inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, ko da ban rubuta ba wannan menene al-Qur'ani. Idan kuma na rubuta akan allo, rubutun kadai na mai da shi Qur'ani ko sai na karanta? Sai na karanta harufa. Lokacin da na karanta waɗannan harufa saƙo ne suke bayarwa na abin da baki na ke furtawa, ba sabon abu bane. Sahabbai sun rubuta sun haddace al-Qur'ani da ka, wanda shine ma'anar jam'in al-Qur'ani, jam'i na farko. Sun rubuta al-Qur'ani da rubutun hannunsu a jikin fata ta dabbobi suke rubuta ayoyin al-Qur'ani, da fale-fale na dutse kamar irin dutsen niƙa su rinka rubuta ayoyi na al-Qur'ani. Suna yin amfani da ganyen dabino fankatai sannan wajen rubuta ayoyin al-Qur'ani, ganyoyin bishiya da haka suka rubuta al-Qur'ani. Da haka a lokacin suratul waqi'a kadai sai ka ganta kayan jaki guda ne, dan gwaragwalar rubutu ake yi ba da dan karamin biro irin namu ne yanzu ba, kuma a jikin fata za ka rubuta suratul waqi'a. Idan ka rubuta waqi'a kaga ai fatocin sa yawa. To yadda suke kenan, dan haka Qur'anin jibjib za ka ganta mutum jib zai iya mallakar rubutaccen al-Qur'ani shi kadai ba sai gwamnati. Dan haka ko lokacin da za a tara shi wuri guda, da yana tare kila wancan akwai surtul waqi'a a wajensa, wancan akwai izu biyar, wancan akwai goma, amma hadda da yawa sun haddace, amma rubutaccensa a haɗe a wurin kowa babu shi, sai a wurin waɗansu daban-daban. To kaga sai aka zo za a haɗe shi wuri guda. Yanzu wannan sabon abu aka kawo, an ɗauko na gidanka an kawo, an ɗauko na gidan wancan an kawo, an ɗauko na gidan wancan an kawo, sai kuma aka tsaya aka fitar da clean copy guda ɗaya wanda kwamiti na aiki suka yi, suka kwatanta abin da ke haddace da abin da ke rubuta suka rubuta. To kuma wannan sai a ce wannan bid'a ce kuma? Kaga wannan jahilci ne, ba faɗin wannan a matsayin bid'a. Rashin sanin ma meye bid'ar shi ya kawo, rashin sanin menene jam'in Qur'ani shi ya kawo, tare da rubutun wuri guda sai ya zama bid'a. sannan a yanzu hatta daukan alqur'ani ta hanyar sauti kamar a video cassette audio cassette ko video cassette wanda zai baka da hoto da sauti duk ana kiran shi suna jam'ul qur'an dan an hada maka shi ne wuri guda dan haka dai yadda ake karanta alqur'ani a yanzu bai ta bamban da yadda aka karanta shi a lokacin sahabban manzon Allah ba kalmomin yawan surorin ba abin da ya karu babu abin da ya rabu wani yazo ce wannan bid'a ce to ka zama bai san abin da yake ba dan harufa wannan daban su istilahat ne wannan wannan yare ne na rubutu akwai yaren baki akwai yaren me yaren rubutu yanzu a yaren rubutu idan zo na kada katan katako ka zo magamar hudu sai na sa aro kibiya ta kalli dama sai na ce zaria sai na sa wani aron ya kalli hagu sai na ce kano sai na sa wani aron ya miƙe sai na ce kaduna kaga ba magana ne maka ba amma yare ne na me na rubutu shi ne matsayin rubuta alqur'ani yare ne na rubutu abin akwai shi a haddace ba sabon abu aka kawo ba ina fata an fahimta shi yasa yaren rubutun sai ya bamban na lokacin sahabbai da bayan zamanin su ya wuce a zamanin su ko ta dugo biyu a sama ko nun dugo ɗaya a sama ko ba dugo ɗaya a ƙasa kawai haka suke sai dai su yi dungu a inda ya kamata a sa nunan ko ya ko ta amma su suna ganewa wanda suka zo bayan su da basu san wannan yaren ba sai suka nemi a sa musu yadda za su gane ya za su gane ba dai idan an zo kawai an yi dungu shi kadai yanzu ba za ka san ta zan karanta shi ko ya ko ba ko na ba sun zai ya dauka ma'ana hudun ba za su iya sani ba to sai aka kawo wannan a matsayin yare cewa waɗanda ba su san larabci ba su a bambance musu ta yadda a da an yi ɗigo guda biyu a sama sunan shi ta idan an yi biyu a ƙasa sunan shi ya in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi na in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi ba amma dama can suna faɗin ba da na da ta da ya ɗin sai aka yi musu yaren rubutu bayan sun iya yaren baki kaga wannan daban ina ba ta fahimta ai ka san sunanka Muhammad in an tambaye ka amma ba lalle bane in an ce rubuta Muhammad ka iya rubutawa sai an koya ma yaren rubutu amma a yaren baki ka san sunanka ne Muhammad to lokacin da aka rubuta Muhammad a rubutu sai zanto sabon abu aka kira koriya a kanta kai Muhammad kaga ba wanda zai faɗi wannan sai wanda bai san abin da yake ba da haka dai hakikanin gaskiya tabba hujja da wannan wajen cewa wato ai akwai bid'a kyakkyawa hada qur'ani bid'a ce kyakkyawa kirkirar jirgin sama bid'a ce kyakkyawa computer bid'a ce kyakkyawa passport ma bid'a ce wajiba tunda ba za ka je haji ba sai da visa ba za a yi ma visa ba sai da passport to passport ya zama wajibi tunda aikin haji wajibi ne ba ka kaga wani kwane-kwane na babu gaira babu dalili da haka don haka da 'ya'yan uwa musulmi a hakikanin gaskiya babu wata bid'a da za a kira ta da suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata ana razani da gidan wuta ga wanda ya shige shi abu ɗaya rage na ƙarshe da zan faɗakar da mu a kai kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa akwai dillalan aƙidu masu yawa kusa ka babu akwai dillalai na sababbin aƙidu a cikin Najeriya a yanzu daga cikin aƙidu aƙida da tafi kowace hatsari akwai Shi'anci wannan aƙida ta fi kowace hatsari domin Shi'a da ta shigo mana ba ita ce Shi'a mai saukin ra'ayi ba wadda ake ganin su musulmi ne wadda ita ce Shi'a Zaidiyya da take da sansani a ƙasar Yaman ba ita ce ta shigo mana ba Shi'a da ta shigo mana Shi'a ce mai tsatsauran ra'ayi waɗanda da yawa daga cikin malaman sunna sun kafirta ta ita ce Shi'a da ta gino a kan la'antar Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman a kan la'antar Ummuna Aisha da zagin Nana Hafsa da zagin sauran matan annabi a kan kafirta sahabban manzon Allah to wannan ita ce Shi'a mafi haɗari daga cikin nau'in Shi'a ƙila wadda za ta fi ta haɗari ita ce Shi'a al-Isma'iliya ita kuma wannan ita ce ake kira Shi'a al-Imamiyya al-Isna Ashariyya Shi'a da take da aƙida aƙida ta yadda da limamai goma sha biyu sha ukun sun riga sun shuɗe na sha biyun shi ne suke itikadin zai zo nan gaba an haife shi tun shekara 1000 da ta wuce to a wannan lokacin duniya ba ta lalace ba yanzu yana cikin sirdab shi ne kamar kurfi rami da ake a ƙasa irin na masu saka tabarma to ya shiga cikin wannan sardab din ya buya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci sai ya fito dai ya cika da adalci a wurin shi'ar da suke da wannan aqida sallar juma'a da jihadi duk ba su halatta a yi su sai ranar da wancan limamin na sha biyu ya fito shine mahadin su su a wajen su wanda ya sha bamban da aqidar mahadi a wurin sauran musulmi kar ku manta yana da rai a aqidar su an haife shi yanzu haka tun shekara 1000 da ta wuce baya yana da rai yana garin Samirra a kasar Iraki ya shiga cikin wani sardab ya buya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci dan ya fito cika da adalci shi ne ragowar limamin da ya rige ma'asumi wanda baya kuskure to ga ka'idar su ba a sallar jam'i ko juma'a sai a bayan limami ma'asumi to waɗanda suke ban duniya yanzu ba limamai ne ma'asumai ba har sai ranar da wancan ya fito sannan za a yi dan haka a aqidar shi an ci babu sallar juma'a sai ranar da wancan ya zo da kuma yin ne ya zo sai ya ɗan yi gyara a cikin shi an ci sai ya ce akwai wata nazariya wani theory na wilayatul faqih wilayatul faqih shine a sanadiyar wancan imami da bai zo ba a iya samun wani babban faqihi da ya kai matsayin ijtihadi a yin juma'a a bayansa kafin wancan ya fito din a rashin uwa dai ake uwar daki ba fadin ya cancanta ba sai dan rashin wancan tare da haka da ya kawo nazariyar sai yake cewa dan haka dai idan mutum ya ga dama zai iya yin azhar yake zuwa juma'a in ya ga dama ya je juma'a amma dai mafi kyau ya je juma'ar yayi in ya dawo gida kuma yayi azhar dan dai ya fita daga cikin sabani a wurin su ci a dan ya fita daga cikin sabani mafi hadarin aqidar shine zagi da cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan aqida ta ce an ci a fakaita cin mutuncin manzon Allah ne abinda yasa ya zama cin mutuncin manzon Allah mutum ne ya ce mahaifinka mutumin kirki ne sai dai matansa don mutanen banza ne zagin mahaifinka ya yi ko ya bansa ya yi ta yaya yana mutumin kirki zai je a auro mazinaciya ta yaya yana mutumin kirki zai auro matar banza ma'ana ba mai aurar matar banza sai mutumin da yake ba mai aurar karuwa sai wanda yake shi ma mazinaci ne بالله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ذاك أنا نقول أفتيتوا سكزا قالوا كسين سكزا جماعة مزا الله مزا الله سكزا قال نبيو زاجين دسكا يمسا سكزا تشيما لا الله متومن كنت نعم ما دس حبان سبا متانين كنت بني سكاك أنا دوان ديكي ما هي سنك متومن كنت نعم أما أبو كنان سر أبو كنان شاورة صدق أنقوايا sai ƴan giya sai mazinata sai ƴan fashi sai ƴan ta'adda dan Allah ya yabi mahaifinka ne ko ya zage shi abinda suka yi wa manzon Allah kenan asalin aqidar so suke su zagi manzon Allah amma sun kasa ƙarfin halin su fito fili su yi kuma in sun yi wannan komai jahilcin musulmi zai fahimce su amma bari su fake da zaginsa ta hanyar zagin sahabbansa ta hanyar zagin matansa ta hanyar cin mutuncin matansa kaga wannan ba karamin munana bace ba sannan a waje daya munanan rabbi ne ga Allah saboda ne abin ya zama munanan rabbi ga Allah lokacin da ya kasance ka yadda a matsayin ka na musulmi lalle manzon Allah shi ne zababbe a wajen Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi girmamawa wanda Allah ya fi mutuntawa wanda Allah ya fi karramawa to kuma sai ka ce matarsa ba mutune kirki bace ba ma'ana da Allah ya masa zabe na abokanai sai masu zaben tudun dare da Allah ya tashi masu zaben mata sai masu zaben tudun dare shin wannan ya dace da karramawa da Allah zai wa manzon Allah ko ya tukar da karramawa ko tukar da karramawa a fakaice suna nufin Allah bai kimanta manzon Allah ba wal iyadu billah wanda wannan hadarin aqida ce domin kai Allah ya karrama ka dan ba za ka yi daure da mahaifinka ba